أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na Alhamis 16 ga watan Ramadan a shekara ta 1434 wanda ya daidai da 25 ga watan 7 a shekara ta 2013 a lissafin miladiya. Kuma kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu daga tafsirin Alƙur'ani mai girma na tafsirin Sa'adi daga waɗannan ayoyi da muka ji. Yau ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga ra'asin. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna, idan kuka saki mata kuma suka kai ga ajalinsu wato idda, fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf, ma'ana nan fa balaghna ana nufin qarabna, in suka kusa iddarsu ba ya ta kare din ba, in ta kusa karewa to fa amsikuhunna bi ma'rufin, ku rike su tare da ku a ci gaba da auren su bi ma'rufin da abin da aka sani a shar'ance kuma abin da aka sani bisa al'ada, aw sarrihuhunna bi ma'ruf, ko kuma ku zabu da su ku sake su kenan shi ma bisa abin da aka sani banda munkar, kada ai abin da shari'a ba ta yadda da shi ba. Wala tumsikuhunna diraran, kada ku kame su ku ki sakin su don ku cutar da su. Za mu zo mu bayani akan me ake nufi da wannan. Don me? Lita'tadu, don ku ketare iyaka, ku saba ma dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Ku sani wa man yaf'al dhalika, duk wanda ya aikata wannan faqad zalama nafsa, to ya zalunci kansa. Wala tattakhidhu ayati llahi huzwa, kada kuma ku riki ayoyin Allah a matsayin abin wargi abun wato wasa. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, kutina ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala akanku, wama anzala alaikum, da abinda ya saukar muku min alkitabi, na daga littafi alqur'ani kenan, wal hikmati, da kuma sunna ko sirrin shari'a, kamar da zamu zo mu ji Allah ya ce ya'idhukum bih, yana muku wa'azi ne da waɗannan abubuwa din. Wattaqullaha, kuma ku bi dokokin Allah, ku ji tsoron sa, wa'lamu anna Allaha bikulli shay'in alim, ku sani cewa Allah masani ne da komai. Malam Sa'adi yake cewa thumma qala ta'ala wa idha talaqtumun nisaa, kuma idan kuka saki mata, ay talaqan raj'iyyan biwahidatin aw thintayn, idan kuka saki mata saki raj'i, saki raj'i guda daya ko kuma biyu, wanda yake akwai damar a iya kome a cikin sa, fa balagna ajalahunna, sai zama sun kai ga lokacin iddasu, ma'ana shi ay qarabna inqida'a iddatihinna, suna dabda za su kare iddasu, fa amsikuhunna, to kuma abinda za ku yi anan shine ku tsare su, ku ci gaba da zama da su, ba tsarewa wai nan abin nan kama mutum ba, ma'ana ku bar su cikin aurenku, a karkashin aurenku, aw sarrihunna, ko kuma ku rabu da su bi ma'rufin, a bisa abin da aka sani, wancan da ma'rufi wannan ma da ma'rufi, kada ya zama an aikata abin da yake ba daidai ba. Ai imma an turaji'uhunna, ko dai ku yi musu koman nan kuma da su karkashin aurenku bayan wannan saki, wa niyyatukum alqiyam bi huquqihinna, kuma abin da kuke nufi shine ku tsaya da haƙoƙinsu, ku ba su haƙinsu yadda ya kamata, in ku babu wannan, ba ku da niyyar ku bar su a karkashinku kuma ku ci gaba da ba su haƙoƙi, shine aw tatrukuhunna, to abin na biyun shine ku rubu da su bila raj'atin, ba tare da kome din ba, har su kare iddar su kama gaban su, wala idrar, haka nan ba tare da cutarwa ba, wali hadha qala, dan haka ne yace wala tumsikuhunna dirara, kar ku bar su a karkashinku don ku cutar da su, ay mudarratan bihinna, kuna masu cutar da su, a lita'tadu, don ku ketara haddi, fi fi'likum hadha, a wannan aikin da za ku aikata na zalincin nan, idan kuka yi wannan zalincin, to abinda kuka yi shine kun ketare alhalala ila alharam, kun tsallake abinda yake halal kun tafi zuwa ga haram, falhalalu, abinda yake halal shine al-imsaku bima'ruf, ku tsai da su a karkashin aurenku su ci gaba da zama matanku ta hanya mai kyau wadda shari'a ta sani. Yace wal haram, shi ku haram abin da ake nufi shine al mudarra, ku cutar da su, mutum ya bari sai dabda ta kusa kare inda sai ya ce ya mai da ita, sannan kuma ba za a dade ba sai ya sake sakinta, wannan shine cutarwar, shi ma'anar wala tumsikuhunna lita'abin dirara lita'tadu, kada ku basu karkashinku domin cutarwa, domin ku wato ke ta haddin Allah subhanahu wa ta'ala daga halal ku koma haram. Yace wa man yaf'al, wa man yaf'al dhalika, duk wanda ya aikata wannan faqad zalama nafsa, kun ga auraren duk abin da ya shafi haƙin matan nan ana gaya mana zaluntar kai ne, zaluntar kai ne, tare da cewa dan adam aka cuta, amma mutum tunda cutar za ta dawo kansa, to shi ya cuci kansa ya jawo kansa zunubi, yawwa, to shine sai yake cewa wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsa. Yace walau kana alhaqu ya'udu lil makhluqi, duk da cewa haƙƙin yana koma ne zuwa ga makhluqi, abin halitta, ma'ana haƙƙin ai na matan ne ko, fa dararu a'idun ila man arada dirar, in aka koma can ƙarshe kuwa zaka ga cewa ita cutar nan ko cutar wannan sakamakon ta yana komowa ne zuwa ga wanda ya so cutarwa, shine wa miji, ma'ana kar ka ga cewa yar mutane da take karkashin ka in ka zalunce ta ita ka zalunta kuma abin ya kare anan, a'a kai ka zalunci kanka, domin kuwa sakamakon zai dawo kanka, Allah subhanahu wataala yana gaya maka ya san me kake, duk inda ku ga alqur'ani Allah subhanahu wataala yake cewa bayan an yi laifi yace ya sani, to yana gaya maka ne tsoratarwa ce da barazana da kuma wato tahdidi, yawa, domin ba za ka yi aiki ya gaya maka ya sani kai tsammani kuma za ka kubce ba, sai idan rahamar Allah subhanahu wataala ta riske ka, to Allah ya mana rahama. Sai kuma yace wala tattakhidhu ayati llahi huzwa, kada ku riki ayoyin Allah a matsayin abun wasa, abin wato wargi. Yace lamma bayyana ta'ala hududuhu ghayatat tabyin, yayin da Allah madaukaki ya bayyana iyakokin nan nasa matukar bayani, wa kana almaqsudu alilmu biha wal amal, kuma ya zama abinda shine almaqsud, ko ince wa kana almaqsuda alilmu biha wal amal, ko wa kana almaqsudu alilma biha wal amala, duk wannan zai yi wanda ka dauka, ya zama abinda ake nufi da wannan ayoyi da bayanin su shine ka sani kuma kai aiki, ba wai kawai a sanin ba in ka san ayoyin Allah ka san hududin Allah da ya bayyana su kada a ji zalunci mata a ba su sadakin su a zauna da su lafiya wajen saki kuma a yi na sunna kar a yi na bid'a in aka sake su na sunnar to a jira mana ai kokari a mai da su kada a bari har sai sun kusa gama idda sai sun gama idda ko sun kusa gamawa a mai da su sannan kuma washe gari a sake sakin su saboda a tsawaita musu zaman idda wannan zalunci ne cutarwa ce kada ai wannan to Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayoyi dan a sani dan kuma ai aiki wannan yana nuna mana ashe ilimi kamar yadda dama kullum malamai suke ga mana fa'idar ilimi idan aka yi shi shine ai aiki babu mutum mai hasara irin malamin da baya aiki da ilimin sa yawa ka san abu ba daidai bane a ga kai ne a gaba wajen aikatawa ka san abu daidai ne kai kake koyawa kuma ya zama in an zo fara aikin nan ba kai ne a gaba ba wannan ba daidai bane dan haka duk ilimi babban abin da yake ciki na amfanin sa shine a sani din sannan kuma ai aiki tare da cewa al-ilmu billahi ghayatun fi nafsihi ilimin Allah ka san Allah subhanahu wa ta'ala sifofinsa sunayensa da makamantan waɗannan haƙoƙinsa rububiyya uluhiyya asma'i wa sifat sanin Allah shi kansa maqsudi ne li dhatihi babu ilimin da ya zama wato maqsudin sa wani abu ne ba shi ba ma'ana ya zama wasila wato ga wani banda ilimi ma'ana ilimin Allah subhanahu wa ta'ala shi ilimi ne dan kashin zatin sa ana neman sa shi kansa maqsudi ne ba maganar wasila bane me yake nufi da wasila wani ilimin wasila ne dan ya kai ka zuwa ga samun wani abu ko amma ilimi inna Allah ne neman ilimin tauhidi to shi gaya ne fi zatihi ana neman ilimin a san Allah subhanahu wa ta'ala dan shi kansa maqsudi ne to amma sauran abubuwa ilimin su wasila ce dan ai aiki tare da cewa shi kansa wancan ana sanin sa ne domin ai aiki din to dan haka ashe in dai an san ilimi to a sa shi a aiki akwai azaba babba ga mutumin da yake da ilimi kuma baya aiki da shi Allah ma dauke tsare mu akwai hadisi da dama ba sai mun tsaya kansu ba dan muna so mu gama wannan juz'iyyar a yau sai ce wal wuqufu ma'aha wa adamu mujawazatiha da kuma tsayuwa gun wannan haddudin ma'aha nan damirin yana koma zuwa ga hudud da aka bayyana yawa wa adamu mujawazatiha da kuma kar a ƙetara su li'annahu ta'ala lam yunzilha abathan domin ku Allah bai saukar da su dan wasa ba dan haka kar ku dauki ayoyin sa abun wasa haka kawai mutun yaji maganganu akan saki kaidojin saki kuma ka dauka kawai wasa ne zance ne kawai ake zaka iya zuwa kai abinda kaga dama ba haka bane duk wanda ya zalunci matarsa to ba wasa Allah zai kama shi yawa bal anzalaha bil haqqi was sidqi wal jiddi Allah madaki ya saukar da su da gaske kuma gaskiya suke dauke da shi kuma sannan babu wasa a ciki wato da yi da gaske ne ba da wato wasa ba naha an ittikhadhiha huzwan Allah ya hana a rike su abun wasa ko wargi ai ma'ana la'iban biha a rike yin wasa da su waɗannan ayoyi wa huwa at-tajarru'u 'alayha kun ga inda ya fassara abinda ake nufi da wasa da ayoyin Allah shine ya zama da gangan ka ƙetara su ka saba su ga dokar Allah da gangan ka je kai sabaninta saboda ƙarfin zuciya da tsaurin ido shine ake cewa tajarru'i yawa aljur'a da jara'a shine mutum ya zama cewa baya jin nauyin abin da ake cewa kada yayi ga doka Allah ya ce kada ai kaza sai mutum ya zo ya hauhawi abin ya aikata ba tare da jin komai a jikinsa ba wannan shine jura to babban abin da ke ciki na musifa ga mutum shine ya rika irin wannan domin ko ya dauki ayoyin kaman wasa domin in ba wasa mutum ya dauka ba Allah ne shine mai aljanna shine mai wuta yace in kai haka ka zalunci kanka in kuma ka zalunci kanka in ba ya yafe maka ba to kana da azaba to za a kai wasa da wannan ayar har ka ce ba komai bari ka aikata ko saboda kaga wasu suna aikatawa kawai ana ta yawan yi ko kuma dai saboda tasirantuwa da bi'a ko wasu abokai da makamancin sa wannan ba daidai bane duk abinda Allah ya faɗa to baya wasa a ciki zancen wani zaka iya samun wasa a ciki zaka iya samun wurgi a zancen dan adam ko dan adam din kuma ba kowa ba wani in yayi ma zance kai ka tabbata ba wasa yake ba babban mutum yazo gun wanda ba abokin sa ba zai kawo masa wasa ba in yayi magana to ballanta na mahalicci ya ce abu kaza halal abu kaza haram karku kaza karku kaza karku kaza ai bai halatta ka dauki abun wasa ba Allah madauki ya sauki yace wa huwa tajarru alaiha wa adamu limtithali liwajibiha da kuma rashin aiki da wajibin wadannan wato haddi mithlu isti'mal al-mudarra fi al-imsaki aw al-firaq kamar mutun ya amfani da cutarwa ko wajen rike matar ko kuma ya rabu da ita yayi wata hanya ta cutarwa menene hanyar cutarwa ta wajen imsaki a misalin da muka bayar idan mace tana idda an sake ta daya ko biyu kafin ta kare iddar sai a dawo da ita sai kuma a sake sakinta kaga wannan mudarra ce ta bangaren imsaki mudarra kuma ta bangaren firaqi shine a rabu da ita ta bangaren da cutarwa da kalmomin banza a zazzagi iyayenta a ci mata mutunci a duro debo kayanta ana watsuwa a waje yawa wannan mudarra ce cutarwa ce kuma haramun ne duk wanda yayi wannan kuma ya zalunci kansa yawa sai ce au kasratu talaqi ko kuma yawan sakin shi kansa mutun yayi ta saki ya saki ya sake saki ya saki ya sake saki kila ma ta je ayi uku ta auri wani ta tafi ya sake zuwa kuma ya nemo ta bayan ta fito daga gidan wani duk irin wadannan kuma yazo ya ci gaba da saki har yanzu kaga wannan ba daidai bane yawa au jam'i thalathi ko kuma ya tara mata saki uku a kalma ɗaya lokaci guda duk wannan cutarwa ce yau domin idan mutum mai tausayi ne ya san me ake nufi da saki din nan da kuma tasirin da kalmominsa suke jawowa daga ka bude bakinka fa ka ce ka saki matan nan shikenan duk wani hope din da na rayuwa ka rufe shi zancen da za ku zauna tare da kai a daidaita ta yi maka laifi yanzu ku duba ku ga ko macence in ta yi laifi ko kuma in kai mata laifi ta zo tana ta yi maka surutai akwai inda za ta kai hatta kama kallar mutum ta ce in ka isa ka sake ni in ba ni ban yadda ba ma sai ka sake ni ana yi ko ba ai tai ta girgizawa ba ta yadda ba zaka fita daga gidan wani ta zo ta sha gabanka ta tare ita sai ka bata takaddarta kuma a lokacin da zaka zauna ka dau takaddar ka rubuta ko ka bude bakinka ka ce ka sake ta kuma sai ta faduwar yan bori ta yi ihu a wurin ashe ka wulakanta ta ko ba ka suke yi ba gashi ita ta nema da kanta amma lokacin da aka bata sakin kuma sai ta ce ashe da gaske mutumin nan zai iya wulakanta ni yau saboda bata taba tsammanin abin zai zo nan da nan ya lalace ta dauka barazana take to don haka ashe kenan kai da ka mallaki wannan dama ta yin sakin nan kuma da kare wannan muddar zama to ya kamata ashe kana da hankali ka fita hankali in tai irin wannan abin da ake yi infialin zafin rai nan da nan ta hargitse ta rikice ta yi zage-zage kai ka kwantar da hankalinka wannan mai magana akan sa mun dan fadakar yana da kyau a saki nanatawa ka mallaki zuciyarka kada ka bari zuciyarka tafi karfinka a lokacin da kuke rikici da mata Allah dai ya samu dace Allah ya kauda rikicin ma dai tukuna ba shi ake fata ba sai ce wallahu min rahmatihi shi ku Allah saboda rahamarsa subhanahu wataala ja'ala lahu wahidatan ba'da wahida shi Allah saboda rahamarsa sai ya sanya masa sakin ya zama daya sai a saurara a dade sai kuma wani bayan wani lokacin in aka ce daya bayan daya ba a nufin kowanne wata kai daya ya zama auren nan ku wata uku idan ta kama tilas sai sakin nan ya zo to in aka yi daya ai fatan ba za a sake wani ba sai bayan shekara 30 ko 40 ya zama an fidda rai zama ne ya zama tabbas domin dama ba a yi auren nan domin kawai washe gari wata daya wata biyu a ce an rabu ba Allah samu dace sai ce wadhkuru yace rifqan bihi Allah yayi wannan ne saki ya zama daya bayan daya dan tausasawa ga mutum wa sa'yan fi maslahatihi kuma domin maslaharsa duka kowa na da maslaha babu wanda zai ji dadi dan kawai an yi aure kuma sannan a zo a saki a rabu ba mai jin dadi babu matsala wannan harkar ta saki yan uwa musulmi da rabuwar aure da lalacewar gidaje zamantakewa na gidaje ya rika babballewa yana lalacewa yana mana tasiri a cikin rayuwar mu ta zamantakewa a babi daban-daban za ku ga cewa gidan da aka fi samun rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali da matsaloli shine gidan da ƴaƴan daban matar gidan daban ko matar gidan ba ita ta haifi ƴaƴan ba saboda su ƴaƴan uwarsu an rabu da ita miji bai haƙuri ba bai bi ta a hankali ba, bai ba ta haƙinta ba, ko kuma ita ta jawo sababin da aka sallame ta, kuma ta zuba ƴaƴa a gidan su ne da yawa, sai a auro wata wadda ita kuma ba za ta samu irin wannan shu'urin da ƙoƙarin tarbiyya da tausayi ga waɗannan ƴaƴan ba. Muna da wannan da yawa ko ba mu da shi? To wannan sababi ne babba. Yanzu ku duba abubuwan da suke buƙatar faɗakarwa duk da kar ya ci mana lokaci, amma saboda muhimmancinsa. Irin abubuwan da ake samu a yanzu na tallace-tallacen yara, a ɗora ma yarinya talla tun safe ta fita daga gida, a ɗora mata wata wani magoro za a ɗora mata, wata kuma gyaɗa, amarau, duka tiran da za ta ɗauka a kanta bai kai 500 ba, naira 500 duk shi ne a kanta, yar 50-50 ce, 10-10 ka haɗa su gaba ɗaya ba su wuce naira 500 ba. Shi za ta tafi da shi tun safe, ba za ta dawo ba sai dare, kuma a daren nan daga safen nan zuwa dare ba a san me ta yi ba a hanya. Abubuwan da muke fama da su a yanzu da ake ta kuka yawan zinace-zinace da kuma mummunan laifin fyaɗe ga yara ƙanana, duka me yake jawo su? Daga cikinsu akwai waɗannan abubuwa. Uwar da take gidan ba uwarta ba ce, ko ma uwarta ce, to ba ta tausaya mata ba, ta ɗora mata wannan talla, kuma babinta take ta ga me take ba, babinta take ko ta tura wani yayanta ka riƙa binta a baya ka riƙa ganin da wata hulɗa, da wata magana, wata sayarwa, me ya ce mata, me aka yi, kuma ina suka shiga, ina suka je. Kun ga akwai buƙatar lalle mu tashi tsaye mu yaƙi waɗannan abubuwa da suke faruwa, banda kuma abin da wasu suke yi har yanzu na irin wannan faɗe da lalata ƴaƴan mutane ƙanana ɗin. Ka ji babban mutum shekara 70, wani shekara 30, wani 40, ya kusanci yarinya ƙarama shekara 4, wata 3, wata 5, wata 6. Wani kamar da masu binciken abu suna cewa ba lalle ya zama kawai dan buƙatar biyan sha'awa ba, wani tsafi ne aka ce masa ya je ya yi wannan abu, ana yi ko ba a yi? To yanzu ya za a yi magani irin waɗannan abubuwa? Wajibinmu ne fa a gaba ɗaya kowa ya tashi tsaye a ga cewa an yi maganin wannan abubuwa, an daina su. Daga cikin sababbinsu kuma wannan zancen da muke yawan sake-saken nan, in aka ce gida ba tarbiyya, ba kula, yanzu wace uwa ce za ta so ƴarta ta ga an mata wannan abu? Ta dawo yarinya shekara 4, 5, 6, wata 7, 8 a ce an lalata ta, wani saurayi ne zai yi, wani dattijo ne ma zai yi? Ko ga ashe kenan akwai buƙatar a yi bincike akan sababbin irin waɗannan abubuwa, da kuma a riƙa bin wuraren da kasuwanni ne da daddare, ran da ba kasuwa nan ake zuwa jinsu, ko kango tsohon gini an tafi an bar shi, da makamantan irin waɗannan wurare, da kuma taɗin nan da ake na dare. Kwanaki har mun yi wannan irin magana da tambihi akan cewa taɗi da mutane suke yi, a ja hankalinsu ko a sa masa doka, mutum ya zo gun yarinya a ce wai suna taɗi, uban bai san me ake ba, suna ƙofar gida, la'alla da dare zai leƙo ƙofar gidan zai ga basa nan, ba a san inda suka tafi ba, za su je su yi wani abu. Bal na san yanzu ma abin ya wuce irin wannan, wani za ka ga cewa saurayi da budurwa su yawo hannu da hannu a cikin gari, an fara samun waɗannan abubuwa. Ana samu ko ba a samu? Kuma kowa yana gani sai a yi shiru, idan ba a yi magana ba fa ana gyara wannan, to waɗannan musibun ba za su daina ba. Allah maɗauki ya sauƙi. Kuma sannan malamai har yanzu, kowanne da ake cewa malamai na ƙarya, masu tsafi, masu ɗora mutane akan hanya, da ɗora 'yan siyasa da masu kuɗi da manyan ma'aikatan gwamnati, su riƙa ba su abubuwa su yi, su tura su su yi luwaɗi, su tura su su yi irin wannan fyaɗen ga ƴaƴa, su ji tsoron Allah kuma su daina. In ba haka ba kuma yana daga cikin waɗanda ya kamata nan gaba a sa su cikin waɗanda za a riƙa yi hukunci. In aka ce an samu irin wannan abun, wanda duk ya ba wani laƙani ya ce ka je kai abu kaza, to a je a kamo shi. In ana kamo shi ana musu hukunci, insha Allah sai ga abin yana sauki. Amma ba za a zo a ce ku ta ba da wannan laya, ku ba wannan kaza, ku ba wannan kaza, kuma a je a ce mutum, a ce wai ɗan siyasa ne yana neman matsayi, a ce ba za ka samu matsayin nan ba sai ka yi luwaɗi da saurayi 40. Ana wannan abun fa, to yaushe za a zauna lafiya? Kuma idan aka yi la'alla sai ya je ya yi ɗin, kuma ba abin da zai faru. To don haka mu taimaka wa kanmu, duk kafar da muka samu damar faɗakarwa, wajibinmu ne mu yi wannan faɗakarwa. Kuma duk wanda yake da dama, yake da wani ilimi na masu irin wannan aikin, ya ɗaga ya kai ƙararsu don a dakatar da abin da ake. In ba haka ba, in yau ƴar wani ce, baka san cewa nan gaba ƙila ƴarka ba ce. Tunda masu yin irin waɗannan abubuwan ba sufa ce da su da za a gansu, ko da wata riga ko da wata hula ta musamman daga ka gansu ka je ka kulle kofar gidanka ka hana ayyanka fitowa ba baka san lokacin da za a aiko su su sai gishiri su sai magi shi kuma yana jiran su fito kan hanya ya dauki abin da zai dauka na matakin sa haka ake ko ba haka ba to Allah mu dake sauke mana Allah sauke mu je sai yake cewa kuma wadhkuru ni'matallahi alaikum umuman bil lisani hamdan wa sana'an kutuna ni'imomin Allah da ya muku umuman gaba daya ta kowanne bangare ya ba ku lafiya ya ba ku abin da za ku ci ya ba ku kwanciyar hankali da zaman lafiya ya ba ka nutsuwar da wani ba shi da ita ya ba ka idan da wani ba shi da shi ya ba ka kafar da wani ba shi da ita abubuwa dai ta wannan gefen ba za mu iya lissafa su ba kowa ka duba za ka ga akwai ni'imar da Allah maka babba daga cikin ni'imomin nan Allah ya sanya ka musulmi ga wani can bai san me yake ba babu ni'imar da ta kai musulunci to wannan ni'imar gaba ɗaya mu tuno ta mu tuna cewa Allah madaukake shi yayi mana wannan ni'imar sai mu gode masa bil lisani hamdan wa sana'an da harshen mu mu yabe shi in an ce hamdu ana nufin yabo ne ba godiya ba yawa hamdu a larabci ana nufin yabo yawa ka faɗi abubuwan ambato na yabo da kodawa da kirari ga wanda kake so ka yaba to da shi da sana'i ma'anar su daya sannan bayan wannan sai sai wabil qalbi i'tirafan wa iqrara da zuciya kuma mutum ya yadda ya amince cewa waɗannan ni'imomin Allah ne masa ya confessing ya yadda cewa wannan ni'ima ce daga Allah ba wayona bane ba dabara ta bace ba dan ina da kuɗi ko wani abu ko mulki ni ne wanda ba kaina ba a duk abin da Allah ya bani ko kuɗi ko mulki ko ilimi ko me to Allah ne bayar ka riƙa ji a zuciyarka wannan ni'ima ce to zaka samu godiya kuma zaka yi abin da ya kamata da wannan abin da ka sani mun ji biyu ko da harshe da zuciya sai sai wabil arkani da kuma shi su kuma gabubban jiki a bi sarfiha fi ta'atillahi godiyar da zamu yi da tuna ni'imar Allah da zamu yi shine ya zama mun tafi kadda waɗannan gabubban da Allah ya hore mana su mu tafi da su ta hanyar abinda Allah madaukake ya umarce mu mu masa da'a kai ma'ana kar kai amfani da gabar jikinka ta hanyar haram ashe kenan daga ciki harshenka kada ya ƙarya hannunka kada ya sata harshen banda ƙarya kawai da giba da annamimanci da izgilanci da baki kafarka katta taka ta je gun haram farjinka ka kiyaye shi kar ka sashi a inda bai halatta ba duk waɗannan abubuwan suna cikin abin da zaka tuna na ni'imar Allah domin da Allah ya so zai iya dauke maka waɗannan abubuwan da ya hore maka daga nan zaka iya sanin cewa lalle ni'imar da ya maka babba ce yanzu ku dauka barawo in ya san in ya sata za a yanke hannu zai ba zai ba saboda abinda ake amfani da shi wajen wani zunubi in aka ce an raba mutum da shi shikenan kamar mai irin wannan laifin ne in aka kama shi yana lalata ƴaƴan mutane irin wannan a ce da hukuncin haka ya zo a ce a gutsure masa gabansa za a sake ko ba za a sake ba za a sake ba don haka wannan ba wai haka nake cewa ai ba amma a duba abin da shari'a ta ce ayi ayi a daina barin abubuwan suna wucewa haka akwai masu ganin ra'ayin haka din kuma ba matsala bane akwai masu ganin ma a kashe duk wanda aka kama shi ya irin wannan yar shekara hudu yar shekara shida a ce kashe shi ma aka yi idan ta babin hukunci ne na shari'a da haddodi za mu ga cewa babu waɗannan abubuwan haka a rubuce amma akwai kofar da malamai sukan shigar da irin wannan ana ce mata babin ta'aziri ta'azir shine abai wa shugaban al'umma shugaba ko alkali ya yi amfani da damarsa ya dora wata ukubar da babu nassi a kanta saboda tsoratarwa wani shi ake ce mata ta'aziri yanzu a ƙarƙashin wannan ka'idar ta ta'aziri a dokoki misali kamar na Saudi Arabia na sani ana kashe da 'yan fashi da masu shigo da kwaya da kuma masu wannan irin abin da ake ce mai ihtisab ihtisabi shine wannan fyaɗe hukuncin su dama aka samu irin wannan kisa ne ta babin ta'aziri ba a babin haddin da yake a rubuce akwai shi ba yawa to babin ta'aziri kuma harka ce ta wato ra'ayin malamai a fiqh za su iya bada irin waɗannan to Allah madauki ya sauke mana irin waɗannan abubuwa ya kade mana su to shine sai yake cewa wama anzala alaykum min alkitabi wal hikma, ma'ana ku tuna ni'imar Allah akan ku da kuma abin da Allah din ya saukar akan ku, min alkitabi na littafi, littafi alqur'ani, wal hikma da kuma hikima. Hikiman nan yace ai as-sunna, ana nufin sunna, ya zo daga magabata da yawa fassara lafazin alhikma alkitab wal hikma, ce alkitab alquran, alhikma kuma shine as-sunna. Didda shi malam Sa'adi yana fifita cewa abin da ake da hikima didda wannan ma'anar ya kawo ta, amma yana cewa asrarush shari'a, sanin sirrin shari'a shi ake nufi da hikima. Wato ya dauki lafazin hikima ala zahirihi, na cewa a san me hikimar da ta sa aka yi kaza, me hikimar ta sa aka yi kaza, wannan ko shine abin da ake sanin sirrin shari'ar Allah subhanahu wataala ta hanyarsa. To gashi nan zai bayyana mana sai ki cewa ai alladhayn, ai as-sunna alladhayn bayyana lakum bihima turqal khairi waraghabakum fiha, wadda wato da alqur'anin nan da sunna sune wadanda ta hanyar su Allah subhanahu wataala ya bayyana muku hanyoyin alheri, ya kwadaitar da ku ku shiga wadannan hanyoyi ku kuma yi aiki. Wa turqash sharri, ya kuma bayyana muku hanyoyin sharri, wa hazzarakum iyaha, ya tsoratar da ku daga sulukin, daga aukawa da kuma shiga cikin wadannan hanyoyi wanda suke na sharri. Wa arrafakum nafsahu, kuma ya ilmantar da ku kansa, Allah ya gaya muku shi waye, shi ne Ubangiji, shi ne mahalicci, shi mabuwayi ne, shi mai ƙarfi ne, zai sa dokar yadda shi yake so, kuma in ya sa ɗin yana da hikima, kun fahimci dokar ko ba ku fahimta ba, ku bi ta, ita ce zaman lafiya gare ku. Wannan shi ne abin da ke nufi, shi yasa yake ilmantar da mu musan waɗannan al'amura ɗin. Don haka wadhkuru ni'matallahi alaikum wama anzala alaikum min alkitabi wal hikmati, sai ce ya'idhukum bihi, ya nemi ku wa'azi da wannan. A wasu wurare za mu ga yana cewa wa yadhkirukum Allahu nafsa, ko Allah yana tunatar da ku akan kansa. Me yake nufi da wannan? Ya tsoratar da ku cewa duk fahalin da kuka shiga, kuka je, kuka dawo, to ku tuno fa shi ne Allah, ba ku da abin bauta sai shi, ba wanda ya halice ku sai shi, kuma dokoki da yasa ya sa ne don ku bi, kuma babu mai ba da sakamako sai shi. Don haka lokaci zai zo, zai ba da sakamako abinda akan abinda kuke aikatawa. Yana cewa har yanzu ina ne, yace wa turqa sharri wa hadharakum iyaha wa arrafakum nafsahu wa waqa'ihi fi awliyaihi wa a'da'ihi, da kuma abinda Allah subhanahu wataala yayi na aikin sa wajen mu'amalar da yayi ga mutanen da yake so, waliyansa, da yadda ya ɗaukaka su, ya girmama su, ya ba su zaman lafiya da shugabanci, wa ada'ihi, da kuma yadda ya mu'amala da maƙiyansa, ya azabtar da su, aka halaka wasu daga cikinsu. Wa allamakum ma lam takunu ta'lamu, kuma ya ilmantar da ku abinda ba ku kasance kuna sane da shi ba. Wa qila, yace amma wasu malaman suna cewa abinda ake nufi da hikima sai ce almuradu bil hikma asrarush shari'a, abinda ake nufi shine sirrorin shari'a. Na taɓa yi mana magana akan wannan, ina jin darasin bara shi ma a cikin wannan ya faɗi wannan maganar irin ta cewa alhikma tana cikin abinda malamai suke saɓani, ko ana nufin sunna ko ana nufin abinda, kuma zai iya ɗaukar duka, duk daidai ne, ba matsala ba ne, domin yana daga cikin ilmomi masu amfani mutum ya yi ilimin wannan ilimi da ake cewa ilimin maqasid shari'a. Ilimin maqasid shari'a yana taimakawa mutum wajen sanin yadda zai fatawa, yadda zai lura da al'amura yadda suke kaiwa su kawo. Me ma'anar maqasid shari'a? Asalin abin da aka gina shari'an nan akai, akwai ka'idoji da aka gina wannan shari'ar akai, akan sassautawa, tausasawa, bin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yadda yake so, cewa Allah ya fi kowa sani, kuma sannan duk abin da yake babu kunci a ciki shine shari'ar addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abin da yazo mana da shi shine addinin da babu tsanani a cikin sa. Waɗannan ka'idojin sanin su na taimakawa mutum wajen me zai fadi wajen da'awa. To shine suke cewa almuradu bil hikma asraru shari'a, sai ce fal kitabu fihi al hukm, shi littafi abin da ke cikin sa shine al hukm, hukunci. Wal hikmatu fiha bayanu hikmatillahi fi awamirihi wa nawahihi, da kuma akwai hukuncin a cikin sa, da kuma hikimar da take cikin bayanin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala wajen dukkan umarnin da yayi da dukkan abin da ya hana mutane. Yace wakilal ma'anayni sahihu, dukkan waɗannan ma'anoni guda biyu daidai ne, in ka ce sunna ake nufi in ka ce asrarul shari'a shi ake nufi sai ce wali hadha qala don haka yace ya idhukum bihi yana muku wa'azi da shi ai bima anzala alaikum yana muku wa'azi da wannan abin da ya saukar ma'ana Allah ne mana wa'azi da me kenan da alqur'ani wa hadha mimma yuqawi anna almurad bil hikmati asrarul shari'a yace wannan maganar ma cewa Allah yana mana wa'azi da hukunce-hukuncen da ya saukar a Qur'ani to yana karfafa wannan ra'ayin cewa abinda ake nufi da hikima shine asrarul shari'a ba sunna kun fahimci me yake nufi domin in ya bamu Allah madaki ne anan me ya fada hukunci ya kawo sai yace yana mana wa'azi da hukunci wa'azi kuma me yake jawo wa'azi shine ka zauna ka fahimci ma'anar abinda aka gaya maka kai tuntuntuni akai ka dauki darussan da suke ciki ya zaka dauki darasi in baka fahimci sirrin da yake cikin shari'ar ba shine abinda yake nufi sannan sai ke cewa li anna al mau'izata bi bayani al hukmi wal hikma domin kuwa wa'azi yana kasancewa ne ta hanya biyu a bayyana maka hukunci a bayyana maka hikima wat targhib aw at tarhib ko a kwadaitar da kai ka aikata wani abu ko a tsoratar da kai daga aikata wani abu fal hukmu bihi yazulul jahl shi hukunci abinda ke amfani babba daga cikin sanin hukunci shine me jahilci ya kau ko yawwa ma'ana fal hukmu yazulul jahlu bihi shi hukunci da shi jahilci yake gushewa wal hikmatu ita kuma hikima ma'at targhibi in aka hada tare da kwadaitarwa to yujibu ragba tana wajabtar da kai kwadaitu kai abinda Allah madaukaki ya ce maka wal hikma ita hikimar nan dai har yanzu in ka dauko ta ka hada ta tare da tarhibi tsoratarwa shi kuma yana me yujibu ruhba yana wajabtar da a samu tsorata da firgita da kar ake ta haddin Allah kun gane wannan yadda kowane aka yi amfani da shi yawa so sai yake cewa wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa fi jami'i umurikum a dukkan al'amuranku wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku sani kuma cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai sani ne masani ne da kowane abu ma'ana duk abin da za ku yi dangane da mu'amalar ku da mata ta hanyar saki ta hanyar zaman lafiya ta hanyar ko ku zalunce su ko ku ba su haƙƙin su ko su su zalunce ku su hana ku nasu naku haƙƙin duka ku sani cewa Allah madaukaki yana sani nan ana magana da umumi mazan da matan duk za su shiga ciki duk da cewa farkon maganar ana magana ne akan maza in kun saki matan ku kaza da kaza yawa saboda maganar wannan galibi an fi samun zaluncin ta bangaren maza to akan samu kuma zaluncin ta bangaren mata to duka kowa ya ji tsoron Allah Allah ne mana wa'azi da mu da matan da wannan alqur'ani musan hukuncin musan hikimomin mun gane abu yawa kar ba dauki cewa wannan wa'azin iya na maza ne kawai to sai kuma yake cewa fali hadha bayyana lakum dan haka ne ma a na tsallake wannan ko wattaqullaha fi jami'i umurikum wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku sani kuma cewa Allah subhanahu wa ta'ala masani ne da komai fali hadha bayyana lakum hadhihi al ahkama dan haka ne ma Allah ya bayyana muku wadannan hukunce hukunce bi ghayati al itqani da matukar kyautatawa sun fi duk wani abu da za iya kawo babu wani hukunci da za a kawo shi a wani zamani daga cikin zamunan da dan adam ya rayu wanda ya kai qur'ani dacewa da kowane lokaci wanda ya kai alqur'ani zama adalci wanda ya kai alqur'ani a maganin matsala duk matsalar da ta damu dan adam in ya mai da ita zuwa ga qur'ani yabi abinda Allah ya ce insha Allah za ga Allah ya masa maganin abin nan ba dabarar mu bace za ta kawo mana maganin matsaloli dabara akwai inda zamu iya yi amma in Allah ya ce ga abin da zamu yi sai mu aje nasa sai mu ce zamu dauko su dabarun wasu bayan ga nasa mun aje to mun bude kofar rikici ne ba mu san inda zamu tsare ba amma mun kai amfani da dokar sa da tsarin sa da yace a daina kaza to a daina mana a gani ai ba ƙarya yake ba shi ko an taba gani Allah ya ƙarya Allah baya ƙarya duk abin da ya faɗa shine daidai kuma gaskiya ne in ka yadda ka gwada to za ka ga amfanin sa ka ki yadda ka dauko na wani tunani ka ce ga wani tunani ya fi na Allah ko zai kawo na gyaran na Allah cewa na Allah ai shi an dade da saukar da shi kamar a zamanin yanzu bai kamata ba ya wuce ya kamata a canza shi ya dace da zamani to ba maganar Allah ake wannan ba maganar dan adam ka iya mata haka dan adam din ma banda ma'sumi yawa dan adam banda ma'sumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi maganganun sa baki daya ka hada su da alqur'ani to sun dace da kowane zamani ba zamanin da za a ce wannan qur'ani wannan ayar ko aje ta yanzu ba ta aiki yawa in ba in wata aya bai aiki da ita ba a wani lokaci to akwai wata a cikin alqur'anin da za a aiki da ita ba za a yi watsi da duka ba mun fahimci abin yawa ma'ana dai ba dama a ce ka aje alqur'ani ba za ka yi amfani da shi ba koda wata larura ta sa ka wani lokaci ba kai aiki da wani abu na qur'ani ba amma ka dauke shi ka aje ka jingine a gefe kai aiki da wani abu na tunaninka to wannan matsala ce da ba za ta kawo maka maganin al'amura ba to sai yake cewa kuma har yace ghayatul itqani wal ihkam shi ma da kyautatawa allati hiya jariyatun ma al masalih wadda suke take gudana tare da maslaha fi kulli zamanin wa makan akwai zamani da kowane wuri sai ce falahu alhamdu wal minna Allah madaukake dukkan yabo da kuma wato baiwa duk nasa ne shi ya cancanci ayaba masa bisa baiwar da yayi duk kuma baiwar da muka samu to daga gare shi take babu wanda ya mana baiwa wanda ba shi ba sannan Allah madauki na cewa wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan kuka saki mata suka kai ga ajalin su to kada ku hana su shine fala ta'duluhunna al'adlu alman'u ma'anarsa kenan kar ku hana su an yankihna azwajahunna sa auri mazajen su idza taradaw bainahum bil ma'ruf in suka samu yarjejeniya tsakanin su da mazajen kun ganin an kira wanda ba a aura ba ma me ne ma an kira shi zauji haka ne mace ce an sake ta ta gama idda nan ta gama idda ake nufi wanda aka sake ta a sakin kasa da uku tana so ta koma ayi kome gidan mijinta idan mijin ya bari idda ta kare be mai da ita ba me za a yi in yana so ta koma me za a yi eh ban ji ba sabon daurin aure yawa sabon daurin aure ba ta aure wani ba idan ko sakin ya kai uku to shine in ta gama idda sai ta aure wani sannan in shi yana so in tana so sai su koma a sake daurin aure dan haka nan ana zancen mutumin da ya saki matarsa saki daya ko biyu sannan yana so ya dawo da ita amma sai ya sakaci har ta gama idda mun gane yau to shine ake fadar cewa nan iyayen su kar su hana su komawa gun waɗannan mazajen mun gane wannan yau nan gashi an yi khitabin zuwa ga su mazaje wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna idan ku waɗanda ake wa magana mazaje kuka saki mata har suka gama idda to sai kuma aka ce fala ta'duluhunna kar ku yi musu adlu nan malamai suka ce ana tawjihin maganan ne ga iyaye kuma ulatul umur wato awliya'ul umur na matan kar ku hana su an yankihna azwajahunna su auri mazajen su wadancan na farko idza taradaw in sun yi yarjejeniya bainahum a tsakanin su bil ma'ruf da abin da aka sani mun gane nan wasu malaman kuma suka ce nan al adlu ana magana da su mazan ne cewa su maza da suka bari har matar ta gama idda bayan suna so su mai da su to kada su yi musu adlu adlu shine su ce su dawo da su su ki sakin su ma'ana su bari ba su gama iddar ba su ki sakin su su bari irin wancan mudarra din to amma kuma ba dan suna son su ba sai su bar su su hana su su auri wani wasu malamai suka ce wannan shi ake nufi da adlu akwai mutanen da ba sa son wai idan sun saki mata wani ya aura ko gashi fa ya sake ta ya mai da ita ya ce ba zai mai da ita ba ta bar gidansa to amma daga an ce ga wani yazo yana nema sai ka ji ya dauki gaba a zuciyarsa to wannan abun sifa ce ta jahiliya da a jahiliya ana wannan sai ya rike mata ba zai sake ta ba ya sake ta sai ta kusa gama idda ya sake mai da ita to amma shi nufin sa shine ya mata adlu ya hana ta aure ba dan shi yana sa ran ya bar ta a matsayin matarsa mun fahimci wannan yawa to shine sai yake cewa nan ina ne yace zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan ana wa'azi da shi ga wanda a cikin ku yayi imani da Allah da kuma ranar ƙarshe duk wanda ya zama yayi imani da Allah da ranar ƙarshe to da shi ake wannan wa'azi wannan abin da Allah yake gaya mana kenan ashe kaga wanda
bai imani da Allah da ranar ƙarshe ba shi ba bai ma zo kusa ma da akula shi ba kuma kamar ana ga mana ashe bin waɗannan dokokin alama sai ta masu imani da Allah da ranar ƙarshe
yau to sai yake cewa zalikum azka lakum wa athhar wannan shine mafi habaka a gare ku da gyaruwa da tsarki wa athharu da tsarki azzaka da at-tahara ma'anar su daya ta wani gun ta wani gefe ana cewa zakka shine numuwi kamar da zakka din nan da ake fitarwa ta dukiya tana habaka dukiya shi sa ake kiranta zakka zakaz zar'u ana haka ake cewa idan wato wani tsiro ya habaka ya girma ana ce masa zakka saboda yayi developing ya girma yayi growing wannan shi ma ma'anar sa kenan sannan yana da ma'anar tsarkaka saboda dukiya in ana cire mata zakka to Allah na tsarkake ta daga musifa daga gobara daga bala'i mun fahimci wannan to wannan hukuncin bin sa tsarki ne gare mu kuma gyara ne har yanzu gare mu sai ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani ku ko ba ku sani ba to malamai ce hadha khitabun li awliya'il mar'ati al mutallaqati duna thalath wannan magana ce ga waliyai na wato matan da aka sake su ko matar da aka sake ta sakin da bai kai uku ba waliyai mun gane iyaye kenan ko masu kula idza kharajat min al-iddati in ta fita daga idda wa arada zawjuha an yankihaha kuma mijinta yaso ya aure ta bayan ko ta fita daga idda wa radiyat bi dhalika kuma ita din ta yadda kaga sun yadda kenan ko fala yajuzu li waliha min abin wa ghayrihi an ya'dulaha yau bi halatta baga ubanta ko kuma waliyinta ko uba ne ko ma ba uba ba ya hana ta yace ke ba zaki koma gidan wannan mutumin ba bayan ku ita tana son ta wannan ya nuna mana me muhimmancin aure a yi shi bisa yarjejeniya haramun ne uba ya aure da yarsa ba ta so ya kai ta gidan da ba ta so ya aikata haramu yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba wani aure da aka aurar da wata ba ta so da haka ba daidai bane sai idan an aurar da ita ga wanda yake ba shi da addini zai cuce ta ya raba ta da addini wannan za a iya yin abin da za a yi amma tana so yana so ya cika sharuɗa musulmi ne da istiqamarsa to haramun ne a hana ta a ba ta wani duk yana cikin fa'idodi da za mu zo mu ji ban sani ba ko lokacin insha Allah zai ishe mu wa arada zawjuha an yankiha wa radiyat bi dhalika fala yajuzu li waliha min abin wa ghayrihi an yadhilaha ay yamna'aha min at-tazawwuj bihi hanqan alayhi ko dan wato kiyayya gare shi ko dan kulli ya an kullace shi a zuciya saboda abin da yayi na baya ba kai ne ka saka mana ya ba sai yau zaka zo ka ce kaza to wallahi ba dai wannan yar ba ta koma gidanka ba to kar ai haka zancen me za a lura da shi ita matar tana so dan in ba in tana so ka hana ta to za ta zauna maka a gida kuma ta rasa wanda zai zo yau wannan kuma kaga baka taimaka mata ba wa ghadaban da kuma dan fushi da kuka yi washtmi'izazan da kuma wato kyama kuna kyamar abin da ya aikata a baya sai ku zo ku ce ba za ku sake mai da shi ba lima fa'ala min at-talaqi al-awwal saboda kuna kyamar abin da ya aikata na wato sakin farko da yi wa zakara anna man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ya ambata kuma cewa duk mutumin da ya imani da Allah da ranar karshe fa imanuhu yamna'uhu min al-adl to imanin sa zai hana shi daga adl daga wannan hanawar yawa fa inna zalika azka lakum wa athhar wannan shi yafi habaka gare ku yafi tsarkaka wa atyabu kuma yafi tsarki da dadi mimma yadhunnu al-wali anna adama tazwijihi huwa ar-ra'yu al-la'iq huwa ar-ra'yu wal-la'iq dan kada mutum wato shi wannan waliyin ya zaci cewa rashin auren sa ko rashin aurar da ita ga wancan mutumi da take so shine abinda yake ba wani ra'ayi sai shi ma'ana huwa ar-ra'yu wallaiku kuma shi fi dacewa kada mutun ya wannan abu yawa zai iya tunani ya zama yarinyar nan tafi shi ganin abin da take gani matsala ce ta faru tsakaninta da mijinta ya sake ta shi uba bai san meye ba la'alla akwai wani gefe da take jin dadin mijin nan ba za ta sami irin wannan dadin a gun wani mijin ba ta dawo yanzu tana son ta koma gidan mijinta dan mai uba zai hana shi ba da ita yake zama a gidan mijin nan ba bai san me take ji na dadin ko wahala ba abin da ya sani kawai shine an yi matsala guda daya ta jawo saki akwai wasu matsalolin daban ba su kai wannan ba don haka shi yasa ba a yi saki domin su ba akwai wani dadin kuma daban la'alla ya ninka wannan a wajen adadi duk uba bai sani kaga ashe kenan tunda ita ta fi sani to a bar ta bisa zabin kanta kar a tilasta masa ta zabi abin da ba ta so to shine sai ke cewa wa annahu yuqabalu bi talaqihi kar a ce wai za a
masa opposite din abin da yayi a ce to ai tunda kai mana wancan sakin da kai mana mu ma yanzu zamu hana ka shine ma an masa muqabala da sakin da yayi ma'ana kamar an saka masa bi talaqihi al-awwal bi adami tazwiji lahu a ce ba za a aurar masa ba kama huwa adatu al-mutaraffi'in al-mutakabbirin yace wannan kamar yake dama shine al'adar masu jin kansu masu girman kai daga idan mutum ya aure yar wani gida babba nan da aka samu matsala mai ake masa duk gorin duniya sai an masa ko ba haka ba dama fa ba wai kai ne fa kai izamu baka ba muka baka ba dan wani ne yazo da kai ba dama ba za mu kalle ka ba sai a fara gaya masa me kake da shi ba kai mata komai ka duba ka gaya ta kai kashi a gargashin ka kaza da kaza duk sai an gaya maka haka manya suke saudiya in ba addini ko kuma an manta tarbiyyar da ya kamata a yi to wannan duk bai halatta ba kar a yi mutum gori kuma in yarinya sai ka samu cewa ita tana son wannan mijin nasa kuma nata komai talaucinsa ta ce a shi take so ta koma gidansa sai a zo a yi meeting na family wai su suna da dangi a haukanta da fada ai baki isa ba ba dai wannan gidan ba ai kin ci mana mutunci duk zagin da ya mana sannan ke zaki mai da mu kaza da kaza da kaza wannan dai duk kun san yadda ake yin sa to Allah madauki ya sauke shine sai yake cewa kama huwa adatu mu'awwa fa in kana yadhunnu anna al-maslahata fi adami tazwijihi in yana zatan cewa maslaha ita ce kada a aurar din ma'ana kada ya aurar da wannan ya mai da ita gum mijinta fa Allah ya'lamu wa antum la ta'lamu in kai kana tsammanin ka fi yar sani to Allah ya fi ka sani don haka da ya hana ka ka hana ta to sai ka hanu daga hana ta ko sai ka batta ta zabi abin da take so ta koma gidan mijinta domin abin da kake hange Allah ya fi ka hangensa ya fi ka sani tunda ya bada wannan hukuncin sai abi yace famtasilu amra man huwa alamu ma'an alimun bi masalihikum don haka ku bi shine famtasilu ku yi da'a ga umarnin wanda shine mafi sani ga maslahanku ya fi ku sanin me ya dace muku muridullah kuma me neman yana so ku samu maslahanku ne fadri ko qadirun kai alaiha mai iko ne shi akai akan samu muku wannan maslaha muyassirullah kuma shine mai saukake muku samun wannan maslaha min alwajhi alladhi ta'rifuna wa ghayrihi ta hanyar da kuka sani da ma ta hanyar da baku sani ba yanzu idan mutun yace kawai zai hana yarsa ta koma gidan mijin da ya taba sakin ta kawai saboda shi kafafar gidansa kaza da kaza akwai maslahohi da yawa da in ta koma Allah ya sani shi bai sani ba wadannan maslahohin la Allah sababi ne da sun isa a ce dan haka aka koma to mun kusa kare cewa fi hadhihi al-aya dalilun ala annahu labudda min al-wali fi nikah wannan aya tana nuna mana cewa ashe wali wajibi ne a aure tunda kun ga nan ma da shi ake magana cewa kar ku hana ashe da hanin nasa ba shi da tasiri da ba fa'ida a fada kun fahimci dalilin zaman sa muhimmai yawa li'annahu naha al-awliya an al-adl domin ku Allah madaukaki ya hana iyaye ko masu kula da ya su hana yar su komawa gidan miji wala yanhahum illa an amrin huwa tahta tadbirihim ba za a hana su ba kuwa sai dan abun yana karkashin ikon su ne da abun ba ya karkashin ikon su da ba za a hana su ba ashe an san suna da damar su hana za su iya hana wasu yasa aka ce to kar su hana mun fahimci wannan insha Allah yace walahum fihi haqqun kuma dan suna da haƙi ne a ciki shi yasa don haka yanzu sai aka ce musu a a kar su hana ayyannan nasu komawa gidan mazajin su da suka suke su to dole mu tsaya anan akwai fa'idojin dole ba za mu ba lokacin da za a karance su la'alla gobe da sauri ma iya fadin su kafin aya ta gaba wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka